sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Bayan kun gama jin labarun duniya, za ku ji shin me ya rage wa 'yan kasar Gambia da yake yanzu tsohon shugaba Yaya Jammeh ya tafi gudun hijira, shi kuma sabon shugaba Adama Barrow ya koma kasar. Akwai labarin wasanni a takaice, muna kuma son mu ji ra'ayinku akan kowane darasi jama'a da kuma shugabanni ya kamata su koya daga abubuwan da suka faru a kasar Gambia.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban kasar Mexico ya soke shirin ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump, abinda ya kara sabani tsakanin kasashen biyu dangane da sanar wanda Trump ya bayar na gina katanga akan iyakar kasashen. Shugaba Eric Pena Nieto ya dora a shafinsa na Twitter cewar ba zai ziyarci fadar White House Talata mai zuwa ba kamar yadda aka shirya tun farko. Da safiyar yau Alhamis ne shugaba Trump ya bayar da wannan shawara da a soke ziyaran, inda shugaba Pena Nieto ya dage cewar ba zai biya kuɗin gina katangar ba. Gina wannan katanga mai tattare da rikici shi ne batun da ya ja hankalin jama'a a kan dangantakan Trump da Mexico tun lokacin da ya sanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a cikin watan Yuni shekarar 2015, inda ya ce zai gina katanga kuma ya tilasta Mexico ta biya kuɗin ginin. Trump da Pena Nieto sun gana a cikin watan Agusta a birnin Mexico City, suka tattauna a kan lamuran bakin haure da wasu batutuwa. Trump ya ce shi dai Pena Nieto ba su tattauna da wato a kan wanda zai ɗauki nauyin biyan kuɗin ginin katangar ba. Ko da yake jim kaɗan, Pena Nieto ya ɗora a kan shafinsa na Twitter cewar sun fara tattaunawar nasu ne da shaidawa Trump cewa Mexico ba ta biyan wani kuɗi.
A yau Alhamis, sabon shugaban ƙasar Gambia Adama Barrow ya koma ƙasar tare da tarin jami'an tsaro, inda ya samu kyakkyawar tarba daga dimbin jama'a da suka yi dafifi suna bayyana farin cikinsu. Shugaba Barrow ya isa birnin Banjul ne daga ƙasar Senegal, inda yake zaune tun lokacin da aka samu tashin rashin fahimta a ƙasarsa ta Gambia, biyo bayan ƙin sauka daga kan ragaman mulki da Yaya Jammeh ya yi bayan ya sha kaye a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Disamba. Rundunonin tsaro daga Senegal da Najeriya su ne suke tsare da jirgin na Barrow wanda ya isa babban birnin ƙasar, kuma aka shirya mishi tarbar girmamawa. Wani ɗan jarida a wurin ya ce ɗaruruwan mutane ne suka yi jerin gwano a kan hanya zuwa filin saukar jiragen sama har zuwa wurin saukar fasinjojin jirgin, suna raye-raye da kuma shewa. An rantsar da Adama Barrow a matsayin shugabar Gambia a ofishin jakadancin Gambia da ke ƙasar Senegal a makon da ya gabata. Sabon shugaban ya nemi rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ci gaba da zama a ƙasarsa na tsawon watanni 6, inji wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya.
Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan likitoci a ƙasar Kenya da suke yajin aiki da magoya bayansu sun yi jerin gwano yau Alhamis zuwa kotun hukumar ɗaukar ma'aikata da harkokin ma'aikata da ke a birnin Nairobi. Waɗansu suna riƙe da tutocin ƙasar, wasu kuma suna ɗauke da rubutu kamar haka: ma'aikatar kiwon lafiya ce ke yajin aiki amma ba likitoci ba. Likitocin sun ajiye kayan aikinsu makonni da dama da suka shige, suna ƙalubalantar gwamnati da yin watsi da wata yarjejeniya da suka cimma a shekarar 2013 wanda suka shafi albashinsu da wasu batutuwa. Wannan yajin aiki da ya gurgunta harkokin jinya a asibitocin gwamnati ya kusan shiga wata na biyu. a cikin kotun kasar wata alƙaliya na kasar Kenya da ake kiranta Helen Wasilwa ta bada sanarwar cewa za ta janye hukuncin dauri da aka yanke ma waɗansu jami'ai na kungin likitocin su bakwai wanda take ganin shine zai kawo ƙarshen wannan yajin aiki wanda ya kai wata daya ko kuma wato ko kuma ta jefa rayuwar al'umma cikin babban hadari a farkon wannan wata ne alƙaliya Wasilwa ta yanke wa waɗansu jami'an kungiyar likitocin hukuncin dauri na wata daya wace ta janye saboda rashin biyayya ga umarnin kotu nasu kawo ya ƙarshen yajin aiki da suke yi kungiyar ta ce gwamnati ta jingina wannan hukuncin kotu ne don kawo jinkiri a wurin tattaunawar nasu
Hannayen jari a kasuwannin duniya sun cira yau Alhamis kwana daya bayan da alƙaluman suka nuna hannayen jarin kamfanonin Dow Jones da kuma S&P sun yi tashin gauran zabe. A Japan hannayen jarin kamfanin Nikkei ya tashi da kashi 1.8 daga cikin 100 a yau Alhamis a yayin da hannayen jarin kamfanin Hang Seng na Hong Kong ya tashi da kusan kashi 1.4 daga cikin 100. Hannayen jari a kasuwanni a London da Frankfurt kuma sun tashi a yau Alhamis. Kamfanin na Dow da ya shahara wurin fidda alƙaluman hannayen jari a Amurka ya samu 20,000 a karo na farko a jiya Laraba kuma ya kai kashi 9.5 daga cikin 100 tun lokacin da Donald Trump ya lashe zaben shugaban ƙasa a farkon watan Nuwamba. Masu zuba jari sun samu ƙwarin gwiwa bisa alƙawarin da Mr. Trump ya yi cewa zai kashe soke waɗansu dokoki kuma ya rage haraji. Sau tari 'yan kasuwa suna kokawa a kan yawan haraji da dokokin da ke hana su samun riba. Labarin duniya kenan kuka gama je. Tsohon shugaban Gambia Yaya Jammeh daga ƙarshe ya ba da kai ya tafi gudun hijira. Shi kuma sabon shugaba Adama Barrow kamar yadda kuka ji a labaran duniya ya koma ƙasar domin fara aiki gudanar da shugabanci. Yanzu saura da mai ga abin da Professor Buba na Maiwo ya ce.
Abu na farko dai wanda za a faɗi Jummai Ali shi ne ta Alhamdala. Me yasa na ce Alhamdala saboda wannan rikicin na ƙasar Gambia dai an samu an ciwo kan shi ba tare da zub da jini ba kamar yadda na yi fata a yi cikin wata hira da muka yi da ke da kan Gambia ke. Ba samu ba aka yi wani kashe-kashe aka ɓadda rayukan jama'a. Yanzu abin da muke tsoro shi can ƙasar Gambia ke tun da mun taɓa ganin irin haka nan sai ki ga wani shugaban ƙasa an ɗauke shi daga wata ƙasa ta je ta ɗora shi ko ta ƙarfi ko kuma ta an zaɓe shi. Mun ga haka a zamanin wan Tijjani Kabar na ƙasar Saliu. Gashi nan mun gani an yi a ƙasar Cote d'Ivoire kuma an taɓa yi nema a jamhuriyar ta Afirka ta tsakiya inda sarki Bokassa aka sauya shi aka sa David Dacko. Yanzu abin tsoro shi ne cewa kada ita ƙasar Gambia ta shiga cikin kamar yakin ƙabilanci tsakanin Sose wato ƙabilar shi Saro da Jola ƙabilar Yaya Jame. Wannan muna roƙon Allah kada wannan abin ya same su. Me yasa na ce haka? Ko da mun yi fatan kamar a yi kwanciyar hankali, to kotun koli ta ƙasar Gambia ba ta tabbatar da zaɓen ba cewa da haka aka kasance da shi. Wato an ɗauke shi a zaɓe. Abinda muke tsoro shi ne cewa kamar shi Barrow ɗin idan ya je shi, ko za ya dakantawa ita kotun kolin ta tabbatar da zaɓen, ko ko za ya je kamar shugaban ƙasa wanda je kana yi ka ne na ƙasar Senegal ɗin da na ECOWAS. Wannan shi ne abin da muke fargaba. Shin za a iya kama iko ya yi iko kamar shi ɗan Gambia ne dan ‘yan Gambia ko kuma za ya yi iko ta cewa da yana hangen ɗora shi aka yi kamar ya rinka ɗaukar umarni zuwa ƙasar Senegal?
To amma ban tare numfashinka ba Professor, kana ta cewa an ɗora shi ba ta hanyar zaɓe aka zaɓe shi ba?
Shi ne na kwatanta muku na ce muku cewa da lallai an ce an zaɓe shi amma kotun koli na ƙasar Gambia ba ta tabbatar da zaɓen ba. An san kuma in aka yi zaɓe ita hukumar zaɓe in ta ba da sakamakon zaɓe dole sai kotun koli na ƙasar ya tabbatar da cewa zaɓen haka aka yi shi lokacin da ne shi shugaban ƙasa za ya zamanto shugaban ƙasa na ainihi.
To a saboda haka
an rantsar da shi a ƙasar Senegal ba tare da wata.
to a saboda haka idan ya koma kasar zai buƙaci ta kotun koli ta tabbatar da shine ko ko kawai zai kama aiki ya ci gaba da yi
eh to yanzu da ya zama to da ƙarfi ne tunda sai da aka kori wancan tsohon shugaban kasa ina ganin cewa dai ƙarfi yahi da fikhi kenan wato zai ci gaba da iko amma fatar da muke mishi wato ya zama to mutum shugaban kasa wanda zai yi ma ɗan kasar Gambia dukkan su gaba ɗayan su ya musu aiki hiya da irin wanda shi ya jami'ai cikin kasar tunda ita gaskiya fi sabilillahi a hade ta ya jami'a ya sa kasar nan ta dan yunkuro wato ya rungume duka ɗan kasar Gambia duka kabilun ya rungume su ya maida su guta kada ya tsaya yana hararan kamar wa'ansu wanda ya zamanto sun goya mai ya jami'a baya tun ba ta fannin kabila ba wannan shine abin da muke fargaba da shi idan za a iya kama kasar Gambia ya ma kasar Gambia aiki na ainihi ba tare da wata wariya ba can daban wannan za a yi iko na gaskiya ko da yake ya ce shi ya zo ne kawai domin kwafarya
eh to an kasan ana ta zarge-zargen cewa shi ya jami'a ya wawushe kuɗi ya wawushe asusun kasar to ya yake nan
yanzu wannan kuma lallabe ne ya kamata kasar nan ta wadda ta karbe zaman shi ita ce ya kamata yanzu shi sabon shugaban kasa ya je ya lallabe su idan ana iya maido wa'annan dukiyar ta kasar Gambia su nuna cewa da kiyar kasar Gambia ce ya tafi da ita wato yayi kokari ya maida ko mai maida da yawa duka ba ya maida dai kamar kashi ko 90 ko 95 hakan ga yayi tsayaye amfani da kashi 5 ko ko kashi 10 domin rayuwar shi kuma da ya zamanto ya riga ya yi gudun hijira ne
ra'ayin Professor Bibane mai wake nan ku kuma wani darasi ya kamata jama'a da shugabanni da su koya daga abubuwan da suka faru a Gambia an jima kadan za mu bude layukan waya kada dai a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC a shakata da wannan waka kafin mu bude layukan waya
Sakandami kanan alizaki Lalla raba mai mota Dojo kanan alijanki Yaro nda ya san kalife yana laraba
Yana laraba de bale kaje
lala Anye godo godo daba wada mamba na kolloro
Yana laraba de bale kaje
Yamba mota kai Allah bi ko an ka ba wa ba ban
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
to mun samu kiran mu ta farko daga Kaduna assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma barka da dare
barka ka dai
To alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa me ra'ayinka?
To alhamdulillah gaskiya dai ni abin da nake gani zamu dauki darasi ne dangane da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa dangane da shugabannin mu. Kuma ni shawarar nake so in bada ita abin da yake faruwa ya kamata a ce Afirka su kawo wani doka ko kuma kayyade abubuwan su kan shugabanci na shugabannin mu na Afirka domin shi kanshi wannan malam ya haja me abin da ya faru gaskiya al'amari inda a ce kamar Abashi ya rike kafa wajen shekara 20 da wani abu akan mulki ba to ba yadda za a samu irin wayannan abun har a samu wannan matsalan dan haka fatan da nake yi kamar yadda Najeriya take demokradiyyar ta na wata shekara 4 in ka kara cin zabe kai 8 to wannan gani shine kai wuta da karshen hukuma ina miki fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to mun gode da wannan ra'ayi naka Alhaji Musa to har yanzu dai muna Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum sahaji barka da warhaka
barka ka dai
to Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna jinka.
yau akwai darussa da yawa kuma gaskiya 100% ra'ayi na ɗaya ne da farfesa da kuka bayani da shi shine cewa su shugabannin mu dole ne su fahimci cewa na farkon lokacin wa'adin ka yayi to kai hakura koda zabe ka aka yi a kasan ka inda shugaba ne kai koda kana ganin zaben nan bai ma daidai ba amma saboda maslahar al'ummar ka sai kai hakuri so shawara na kenan kaga shi kuma shi ma da yake kotu to kinga aka echo shi nuna cewa har yanzu dai an kashe maciji ba zara kai ba kenan tun daga kotu nan zamu ga to echo za ta fa da karfin soja ne ga kotu ga kuma menene to a dai tashi lafiya
to mun gode Alhaji Murtala to daga Kaduna burin mu jihar Niger assalamu alaikum to da alama layin jihar Niger to layi ya katse to masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma muna son mu ji ra'ayinku ne a game da wani darasi kuke ganin za a koya daga abubuwan da suka faru a kasar Gambia to mun sami kira daga Taraba assalamu alaikum
assalamu alaikum salam
amma dan Allah ka kashe rediyon ka
to babu damuwa
to ka kashe
ina take
ai yanzu ana ji in baka kashe ba to da wa muke magana
abin nan ke bukatar sabon shugaban kasa kar ya dauki gaba akan wannan abuwa da ya faru ya hakuri ya manta da komai
to malamin
haɗin kan kasar sa
to mun gode da wannan ra'ayi to Bauchi kana jin mu to da alama layin Bauchin ma ya katse ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington to mun sake samun kira daga Kaduna assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum salam
sunana Abubakar da aka sanya da malam cikin kare karamar hukumar Kudu
to muna jin ka
dukkan abin da ake tafin a kai Allah ya saka da alkhairi wannan abu shi ya kamata a ce mu shugaban nan Afirka ni
to muna jin ka Kaduna to yanzu kuma Adama salama Adama ne
Abdulaziz ne ongo mu jira gado daga Adama mubi
to malam Abdulaziz me an ra'ayin ka
to ra'ayina nan dai shine gaskiya abin da za a yi koyi da shi shine ya fi yanda shugaban kasa ya yi sabon shugaban kasa
an yi me
yizon shugaban kasa motocin alfarman da yi amfani da shi
to wani alfarman kake nufi
na wanda sabon shugaban kasa yi yizon shugaban kasa game da mota motocin da ya dauka
to kana ganin sabon shugaban kasan ne yace ya tafi da motocin to da alama layin Adama amma ta katse assalamu alaikum Daura Daura kuna ji na
hello salam ina ji
to da wa muke magana
sani raba ne daga nan Daura
to malam sani me ra'ayin ka
ra'ina kawai ita gwamnatin Gambia din su yi kokari su yi salo na kamar na Najeriya a rinka yin kenuwa wato shekara hurhudu wannan zai kawo ƙarshen mutum ya tsaya a kan mulki har wani lokaci
to mun gode da wannan ra'ayi naka to daga Daura bari mu yi fitaskom salamu alaikum malam ko malama ta fitaskom kuna ji na Fitaskom kuna ji na? To, ina ganin nan ma an samu matsala. To masu sauraro, ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna karban ra'ayi ne game da kasar Gambia akan irin darasin da kuke ganin ya kamata shugabanni da jama'a su koya. To mun samu kira daga Maiduguri. Salamu alaikum. Ba ma jin kamalan ka dan kara murya ka ko Malam na Maiduguri kana ji na
Ina ji, ina zo mu ma lokacin zaben mu ya zo, ba ma zo a faru. A yi mana zaɓe irin na Gambia, a zo a yi zaɓe na gaba, a zo a cin su gaba, kasa bai yarda ba, ko wani ɗan takara bai yarda ba.
To amma malamin koda yake baka faɗi sunanka ba, amma ai a Najeriya ɗin galibi ba haka ake yi ba, wanda ya ci zaɓe ya ce bai yarda ba.
Muna gudun kar ya faru ne.
To kada ya sake faru. Kada ya sake faruwa ko?
Ya faru a Gambia, kar ya sake faruwa a garinmu.
To Allah ya sa haka, mun gode. To daga Maiduguri bari mu je Kaduna kuma. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
A gaskiya sunan Dallabi Kabinta da yarwan da aka sani da malami.
To
a gaskiya irin wannan abun darasin ya kamata duka ai zabe na gaskiya, ana zabe na gaskiya yanzu ana kwatanta Afirka, amma kuma tushu a gabanin ne san zuciya yana neman ya musu yawa, ya kamata a ce su gyara irin wannan abubuwa da suke bisabillahi.
To Allah ya sa shugabannin san je, mun kuma gode da wannan ra'ayi naka. To daga Kaduna za mu koma Fetuscom. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wa muke magana?
Da Mahmudu Audu Babu Primary School Fetuscom ne kuke magana.
To malam Mahmudu, me an ra'ayinka?
Ra'ayin akan cewa wannan shugaba da yawa kasar Gambia Allah sa kare ni bambanci.
To amin.
Madalla, sai da safi.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. To jama'a, da haka kuma muka yawa muka ka karshen daukan ra'ayi a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma ga labarin wasanni, amma a takaice.
Wasanni a takaice.
A yanzu dai hankali ya karkata ga matakin kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka, bayan da kasashe takwas suka sami tsallakewa daga matakin rukuni-rukuni wanda aka kammala jiya Laraba. A ranar Jibi, Asabar, kasar Burkina Faso da ta zo ta daya a rukunin A za ta kara da ta biyu a rukunin B wato Tunisia a matakin na quarter final, yayin da ta daya a rukunin na B wato kasar Senegal za ta hadu da Kamaru wacce ita ce ta zo ta biyu a rukunin A. Sai a ranar Lahadi, inda kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ke jagorancin rukunin C za ta kece reni da Ghana ta biyu a rukunin D, ita ko kasar Masar da take saman rukunin D ta fafata da Morocco ta biyu a rukunin C. A kasar Ingila, mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal Arsene Wenger ya ce zai karbi laifin da hukumar kwallon kafar kasar ta caje shi da shi na aikata ba daidai ba a wasan da kungiyar tasa ta doke Burnley da ci 2-1 gasar Premier. An caje Wenger dan shekaru 67 da laifin kalaman zagi ga alkalin wasa na hudu, bayan an kore shi daga bagiran mai horar da 'yan wasa sakamakon nuna bacin ransa a fusace akan baiwa Burnley din penalty a minti na karshe na wasan. Wenger ya bada hakuri daga baya, to amma kuma hukumar ta nemi da bayyana a gabanta a gobe Juma'a, inda watakila zai ji makomarsa akan lamarin. A fagen wasan tennis kuma, ɗan ƙasar Switzerland Roger Federer ya sami kaiwa wasan ƙarshe ta gasar tennis ta duniya ta Australian Open, bayan da ya doke ɗan ƙasarsa Stan Wawrinka da turmi 3-2 a wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar. Federer, ɗan shekaru 35, zai fafata ne a wasan na ƙarshe da wanda ya yi nasara tsakanin Rafael Nadal da Grigor Dimitrov, wanda kan iya bashi damar lashe babbar gasar tennis ta 18 a tarihi. A bangaren mata kuma, ya da kanwane za su fafata a wasan karshe ta gasar, wato 'yan kasan Amurka Venus da Serena Williams, wannan ne karo na tara da 'yan uwan suke haduwa da junansu a wasan karshe ta gasar tennis, inda kanwar Serena take fatan kafa tarihi na lashe babbar gasa karo na 23, yayin da babbar kuwa take neman lashe babbar gasa ta 8 kuma ta farko a Australian Open. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bayan shekaru 22 na mulkin kama karya ƙarƙashin shugabancin Yaya Jame, ƙasar Gambia ta samu sabon shugaban ƙasa, Adama Barrow. An rantsar da Barrow shugaban ƙasa ranar 19 ga watan nan na Janairu a ofishin jakadancin Gambia da ke Dakar na ƙasar Senegal, saboda dalilan tsaro a ƙasar Gambia. Bayan amincewa da kayan da ya sha a cikin farkon watan Disamba bara, daga baya Mr. Jami ya canza ra'ayinsa, ya ki sauka daga kan karagar mulki. Daga nan kuma ya yi yunkurin kalubalantar sakamakon zaben a kotu, da ya ga hakarsa bata cimma ruwa ba, sai ya ayyana dokar ta baci a kasar. Ba tare da bata lokaci ba, kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka da ake kira ECOWAS a takaice, ta yi Allah wadai da yunkurin Jami na ci gaba da zama kan karagar mulki. Biyo bayan makonnin da kungiyar ECOWAS da waɗansu shugabannin ƙasashen da ke yankin suka kwashe suna tattaunawa, kungiyar ƙasashen ta ja daga kan sauke nauyin da ya rataya a wuyanta don ci gaban demokradiyyar ƙasar Gambia ta hanyar tattara dakarun da za su tabbatar da rantsar da sabon shugaban ƙasa, ko da Jami zai kiyarda ya sauka. Biyo bayan girke dakarun a kan iyakar ƙasar da kuma tattaunawar shiga tsakani da shugabannin ƙasashen yankin suka yi, daga ƙarshe Jami ya amince zai sauka cikin lumana ranar 21 ga watan Janairu. Wannan ya ba shugaba Barrow dama komawa ƙasar ta Gambia. Amurka ta yaba da canjin gwamnatin da aka samu cikin lumana, tana kuma taya shugaba Barrow murnar rantsar da shi da aka yi. Mr. Jami ya karbi mulkin ƙasar a shekarar 1994 bayan wani juyin mulki da aka yi a ƙasar. Ya kuma kulla 'yan jarida da abokan adawar siyasarsa da yawa a gidan wakafi a lokacin mulkinsa. Shugaba Barrow ya dauki alwashin cewa zai saki duk 'yan siyasar da ke kulle, kuma zai yi aiki domin farfado da tattalin arzikin ƙasar. Amurka ta yaba da mutunta demokradiyya da ƙasar ta yi, da kuma hakurin da jama'ar Gambia suka yi cikin makonnin da suka gabata, da ma shawarar da Jami ya dauka ta sauka daga kan kujerar mulki cikin lumana. Haka kuma Amurka ta jinjinawa kungiyar ECOWAS da shugabannin ƙasashen yankin wajen shiga tsakani don shawo kan lamarin. Amurka na nana ta kiran haɗin kan da shugaba Barrow ya yi ga 'yan ƙasar don samun makoma mai kyau a ƙasar. Amurka ta yaba da dangantakar kud da ke tsakanin ta da jama'ar Gambia, tana kuma fatan yin aiki da shugaba Barrow da jami'ansa don cimma gurorin 'yan ƙasar ta Gambia. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Shugaban ƙasar Mexico ya soke shirin ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump, abinda ya ƙara saɓani tsakanin ƙasashen biyu dangane da sanarwar da Trump ya bayar na gina katanga akan iyakar ƙasashen. Shugaba Enrique Pena Nieto ya ɗora akan shafinsa na Twitter cewar ba zai yi ziyarci White House Talata mai zuwa ba kamar yadda aka shirya tun da farko. Da safiyar yau Alhamis ne shugaba Trump ya bayar da wannan shawarar soke ziyarar, inda shugaba Pennaito ya dage cewa ba zai biya kuɗin gina katangar ba. A yau Alhamis ne sabon shugaban ƙasar Gambia Adama Barrow ya koma ƙasarsa tare da tarin jami'an tsaro, inda ya sami kyakkyawar tarba daga dimbin jama'a da suka yi dafifi suna bayyana farin cikinsu. Barrow ya isa birnin Banjul ne daga ƙasar Senegal, inda yake zaune tun lokacin da aka samu rashin fahimta a ƙasar ta Gambia, biyo bayan kin sauka daga karagar mulki da ya jami ya yi bayan shan kayi da yi a zaben shugaban ƙasar na watan Disamba. Rundunonin tsaro daga Senegal da Najeriya ne suke tsare da jirgin na Barrow, wanda ya isa babban birnin ƙasar, kuma aka shirya mashi tarban girmamawa. Ɗaruruwan likitoci a ƙasar Kenya da suke yajin aiki da magoya bayansu sun yi jerin gwano a yau Alhamis zuwa kotun hukumar ɗaukar ma'aikata da harkokin ma'aikata da ke a birnin Nairobi.
To, masu sauraro, a nan za mu yi sallama da ku, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shiri ciki har da lafiya ko jiki babu mai fushi da ke da zai ci gaba da tuna baya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice nake mana fatan alheri, a huta lafiya.